Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare 23 ga watan Agusta na shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tattashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan dare. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an samu sabon barkewar rikici a jam'iyyar APC a jihar Taraba yayin da tsohon mukaddashin wato gwamnan jihar kenan da ake kira Garba Umar UTC ya sauya sheka zuwa jam'iyyar ta APC. Muna kuma da rahoto akan yawan hadura a Najeriya inda alƙaluma suka tabbatar da mutane 15 ke mutuwa a kowace rana ta Allah sakamakon haduran mota a Najeriya. Kuma akan hakan ne zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ne kuke ganin za iya abi a magance wannan hadura a kasashen mu. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira akan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu dinke barakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba Amurki ba. Trump ya ƙara da cewa abin da zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama, 'yan ƙasa ɗaya da irin kuma ƙaunar da ke zakatanmu. Wannan kalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Trump ya sake yin amfani da kakkausan lafazi a birnin Phoenix da ke jihar Arizona don mai da martani akan yadda 'yan jarida suka ba da rahoton jawabin da ya yi game da mummunan tashin hankalin da ya faru a zanga-zangar da wasu turawa masu kyamar wato baƙar fata suka shirya kwanan nan a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia.
Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya mai da martani mai zafi a yau Laraba akan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewar ƙasar ta karɓi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin Amurka kuma tana taimakawa 'yan bindiga kitsa hare-haren ta'addanci akan dakarun Amurka da ke Afghanistan. Janar Kamar Javed Bajwa ya faɗa wa jakadan Amurka a wata ganawa da suka yi a Shell Quartan rundunar sojan ƙasar na Pakistan da ke Rawalpindi cewa ba ma neman wani abu na taimakon kuɗi daga Amurka sai dai ƙulla amana da samun fahimtar juna da kuma yin na'am da gudunmuwar da muke badawa. A lokacin da yake sanar da manufofinsa a kan Afghanistan da aka daɗe ana jira, shugaba Trump ya ceceki Pakistan da kakkausar lafazi yana faɗin cewa gwamnatin Amurka tana ba Pakistan makudan kuɗaɗe amma ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya tana taimakawa 'yan ta'adda da dakarun Amurka ke fafatawa da su a bakin iyakan ƙasar na wancan ɓangare. A ganawar da Bajwa ya yi da jakada David Hall ya jaddada cewa samar da zaman lafiya a Afghanistan na da muhimmanci ga Pakistan kamar yadda yake ga duk ƙasashen duniya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ruwa Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwa ta 7 bayan wasu haɗura da dama na cin karo da juna a kan teku da suka faru. Ciki har da haɗarin da ya faru shekaran jiya Litinin wanda a cikinsa sojojin jirgin ruwan Amurka guda 10 suka rasa rayukansu. Kwamandan sojan ruwa Admiral Scott Swift shi ne yanzu aka naɗa don ya maye gurbin Admiral Joseph O'Coin yau Laraba bayan da hukumomin soja suka bayyana abin da suka kira rashin amincewa da ingancin shugabancinsa na jagorancin irin wannan rukunin na sojan ruwa. Dama a watan Janairun da ya kamata O'Coin ya yi ritaya, amma aka ɗage bayan da jirgin ruwan USS John S. McCain ya zamo jirgin ruwan yaƙi na sojan Amurka na biyu da ya kara da wani jirgin dakon kwaya wato na dakon kaya a watannin baya.
An ɗage wata ganawa tsakanin babban mai ba shugaban Amurka shawara Jared Kushner da ƙusoshin ma'aikatan harkokin wajen Masar, abinda ake gani nuna rashin jin daɗin shawarar da Amurka ta ɗauka na yanke taimakon agaji da take ba kasar ta Masar. Ya kamata ministan harkokin wajen Masar Sami Shukri ya gana da Kushna da wasu manyan jama'an Amurka a yau Laraba, amma sabuwar ajandar abubuwan da minista Shukri zai yi ta nuna cewa an soke ganawar. Ofishin shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce duk da haka shugaban zai gana da tawagar ta Amurka a yau. Wannan mataki da ke nuna rashin jin daɗin Masar na zuwa ne bayan da Amurka ta ɗauki shawarar yanke kuɗi, taimakon kuɗi da take bawa ainihin Masar kenan, da kuma makamai da ya kai dalar Amurka miliyon 100, da kuma jinkirta bada kuɗaɗe ko kuma ƙarin kuɗaɗe na kusa da dala miliyon 200 da wato don dakarun soja na ƙasar ta Masar. Amurka ta ɗauki matakin ne don maida martani a kan gazawar da Masar ta yi wajen mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma ƙin sassauta tsauraran matakai da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a kan ƙungiyoyin ƙasa da masu zaman kansu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, dambarwar siyasa a jam'iyyar APC a jihar Taraba ya ɗauki sabon salo, inda wasu ƙososhin jam'iyyar da suka haɗa da tsofaffin sanatoci da shugabannin jam'iyyar suka keɓe kansu don ceto jam'iyyar daga rugujewa. Shugaban wannan tafiya Alhaji Uba Mai Gari Ahmadu ya ce ba sabon jam'iyya suke ƙoƙarin kafawa ba, kamar yadda ya faɗa a cikin rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Haka nan ma kuma ƴan wannan kungiya ta Integrity sun ce suna nan daram tare da shugaba Muhammadu Buhari, tare ko da shagoben cewa
abin da ya sa muka rubuta ya da muke kuka dauka shi ne waɗanda suka haɗu a nan gaba da duka babu wani wanda yake wannan banda harkar shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasarmu shi ne shugaba Muhammadu Buhari, a halin yau shi ne shugaban ƙasar Najeriya. Babu hali kuma yana kan kujera na matsayin shugaban ƙasar Najeriya mu je kuma mu yi wani abu daban, wanda yake so ya yi wani abu daban ya tafi yana yi ko tana yi, amma mu inda muka dogara kina abin da muke kenan, kuma abin da muka sa a gaba kina yana cikin da mu yau da muka haɗu muke wannan abu, kuma na ga kamata na zai daga muka sani kanka.
To sai dai kuma a martanin da ya maida shugaban riko na jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji Sanjul, wanda ma ke tare da ɓangaren ministan haƙoƙin mata da walwalan jama'a Aisha Jumai Alhassan, ya ko musanta zargin da ake yi, tare ko da cewa su fa kofansu a buɗe suke su karɓi duk wanda ke son komawa jam'iyyar.
Ba wanda ya zo ya gaya mana cewa ba a daidai ba, har yanzu na a teburinmu na jiha, kuma babu wanda ya rubuto mana cewa ba a daidai ba. Ishu na cewa ministan mata sanata Aisha ta zo ta mallaki jam'iyya, kuskure ne a gurin mutane masu faɗin haka, domin sanata Aisha tun daga ran da aka kafa jam'iyyar APC up to now tana rungume da jam'iyyar APC, tana taimakon jam'iyyar APC, tana tafiya tare da jam'iyyar APC, ba ita kadai ba, duk wanda ya riki jam'iyyar APC yake taimakawa APC, APC za ta tafi tare da shi 100%. Don haka wanda yake korafi, wanda ya kasa taimakawa jam'iyya ne yake ganin kuma ya kamata jam'iyya ta yi da shi abin da za ta yi da kai, shine in ta kira ka taro ka zo.
Shi dai wannan sabon rikici na jam'iyyar APC na mako zuwa ne, yayin da tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC ke ma komawa jam'iyyar, wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Hukumomi a Najeriya sun ce mutane 15 ne suke mutuwa a kowace rana sakamakon haɗuran ababen hawa, kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu Hassan Maina Kaina daga birnin Abuja.
Rahoton hukumar kididdiga ta Najeriya ya nuna a shekarar bara an sami aukuwar ɗaruruka har guda 11,363. Kimanin ƴan Najeriya 30,105 ne suka sami raunuka, yayin kuma da mutane 2,553 suka rasa rayukansu. A sulhun farko na wannan shekara, mutanen da ba za su gaza ƙasa da 2,673 ne suka rasa rayukansu ba. Rahoton na hukumar kididdiga ta Najeriya ya nuna akalla mutane 15 ne suke mutuwa a duk rana ta Allah sakamakon hadarurukan mota akan hanyoyin Najeriya. Koshin me ke haddasa hadarurukan mota akan hanyoyin Najeriya? Tambayar kenan da nayi wa AT Muhammad, mukaddashin komanda a hukumar kiyaye hadura ta Najeriya.
Akwai wasu abubuwa wanda dabbobi da masu amfani da hanya suke yi wanda kuma su ne suke jawo accident. Muhimmai daga cikin su shine daukan mutane fiye da kima a mota. Wani lokaci na gani tsakanin direba da kofar mota ma akwai mutum ya sato. Wannan yana sa shi direba ya sami difficulty, wahala wurin controlling mota. Abu na biyu kuma na yawan gudu na wuce sa'a da mutane suke. Za a ga inda aka ce a yi tafiya misalin kilomita 80 ko zuwa 100, sai ga wasu suna tafiya akan kilomita 120, 130, wasu ma har 140. Hanya da bai kamata ka biyo ba ka biyo. To wanda ya saki jiki ya san yana kan hannunsa, tsammanin wani zai biyo, kawai kwaram sai ka ga mutum ya biyo. To wannan yana sai ga ya kawo hatsari sosai. Wanda shi akwai amfani da tayoyi kiɗaɗɗu ko tayoyin da ake kira tukumbo, kuma kana ansa waya. To wannan yana kawo hatsari sosai.
Ko waɗanne matakai wannan hukuma ke ɗauka domin shawo kan haɗarurruka akan hanyoyinmu?
To na farko dai shi ne abin da ake kira public enlightenment. Kusan kullum za ka yi mu a rediyo da talabijin muna wayar da kan al'umma. Ko wanda wannan muna zuwa tashoshi kusan kowane sati, kamar nan a Kano muna ɗaukan tashoshin da muke zuwa muna wayar da kan direbobi da kuma sauran fasinjoji. Banda kuma ka san muna yi enforcement banda magana na public enlightenment. Ko muna meeting akai-akai da su wanda suke major stakeholders.
Kwararru irin su Malam Yushau Aliyu na nuna damuwa bisa irin hasarar da haɗurukan mota ke jazawa tattalin arzikin Najeriya, duk da shi ma haɗarin na tallafawa tattalin arzikin a wani lokuta.
Na ɗaya yana cutar da tattalin arziki, na biyu kuma abin mamaki shi ma haɗarin yana taimaka ma tattalin arziki, saboda a haɗarin ne wasu kamar asibitoci da ba su sai da magunguna su kuma a haka ne harkokinsu yake karuwa. To amma a zahiri abin da ya fi tattalin arziki illa shi ne rasa mutane, rasa dukiya da kuma rasa wato masu safara, saboda in hanya ta zama na ba ta da kyau akwai wanda ba ta iya tafiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 4 kenan da minti 43 a nan Washington. Yanzu lokaci ya yi da za a kira mu don a bayyana ra'ayoyi a kan ko ta wace hanya ake gani za a magance yawan haɗura a kan hanyoyin ƙasashenmu. Lambobi da za a kira mu su ne 202-205-6555. Sai a shirya a kira mu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To muna da kira daga jihar Kano, wane ne a Kano?
Ina da Umar Ofisa Unguwa Offline mai fata dan kungiyar nan ta Aminan Duniya da kanan jihar Kanan Najeriya, wato Kanan Dawu.
Yawa, to Malam Umar.
Na ji maudu'in da kake magana, amma na ji zai ce ka dan katse, ban ji sosai ba saboda ina so in kama layi.
Ra'ayi muke nema akan yadda za a magance yawan haɗura a wato hanyoyin ƙasashenmu.
Gaskiya abin da za a magance haɗura a ƙasashenmu dole ne a inganta titunan. A yi musu tsari mai kyau, a zuba su da mai inganci, ba a zo a yi kwana uku kwana hudu ya lallace ba. In ana haka gaskiya kuma dole ne a inganta direbobi, a nuna musu dokoki yadda za su tafiya akan titi saboda gudun hadari, ba wai direba da ya ga alele ya kwalta akan titi ya rika saka ki a tabayana yi gaskiya wannan abu ne maudu'i da kuɗa ko mai girma ya kamata a ce a duba wannan manya-manyan su kaganci irin in ka duba hanyar Kano zuwa Kaduna abin da yake cimma zuwa ƙwarya kenan a nan hanyar Kaduna wallahi daga Kano zuwa Kaduna ba abin da direba yake cin zuwa ƙwarya kullum muna kuka akan hanyar zuwa Kano a ga hanyar zuwa Maiduguri zuwa da Kano zuwa Maiduguri har yanzu hanyar na ki a karasa ta kusa yaya za a zo a ce ba za a samu hadira ba ko kwana
to mun gode ƙwarai da gaske Malam Umaru daga Kano bari mu je jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
assalamu alaikum
amma wa alaikum assalam
tare kuke da Rabiu da ke jallo karamar hukumar dama Bauchi ta Najeriya
to Malam Rabiu
yawa a zahirin gaskiya abubuwan suna da yawa wanda ya fi takaita hadarurruka a Najeriya na farko ƙananan yara suna titi suna gudu na wuce hankali sannan abu na biyu akwai
Malam Rabiu ina jin layinka na da matsala bari mu je jihar Kaduna ka sake bugo mana waye a Kaduna
ba zai hukumar keri barka da lasariya
yawa Malam Murtala
na gode sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Malam Murtala bismillah
to ba zai hukumar keri kwata-kwata ga ga shi jami'ar sun dauke magana da shi kaman ba su su ga mu gwamnati laifin ta a hanya babban matsala matsala na direba hanya ne yanzu ka duba kwanaki direbobi masu bin hanyar Lagos a rana sama da mota 20 manya da kaya suke fadi kwanaki mataimakin shugaban kasa ya je wata gada a nan Niger da ya ce a gyara ta gadoji sun kai uku akwai direban da ya gaya mun kwanaki hanyar Kano yana da dadar sama da mota 70 suka yi parking taya daidai wanda tayan ta bai fashe ba kaga su ba su taɓa ɓangaren gwamnati sai su gyara hanya da sauransu in aka gyara hanya to kaga sannan sai a zo a ga kuma ina direba ya gaza ina za a
ci to Malam Murtala Malam Murtala kada ka manta mu kuma ƴan ƙasa muna da aiki da ya kamata mu shine idan hukumomi hankalinsu bai zo kai ba mu ja hankalin hukuma akan ga abin da ke faruwa don saboda su ma su tashi haikan su yi abin da ya kamata
wannan gaskiya ne muna kokarin haka musamman gidajen rediyo na nan gida in suna shiri da jami'an road safety da kansiliya mukan gaya musu hanya kaza ba kyau a yi kokari a gyara ba sa karkaban kudin driving license da takardu da sauransu kawai ana tara kudin shiga ba ya kamata a dinga gyara hanya muna wannan kokarin
to mun gode ƙwarai Murtala bari mu je jihar Adamawa waye a Adamawa
Ahmed Umaru Itune daga Adama
to Malam Ahmed
to abubuwan da yake kawo ta Najeriya abubuwa uku ne ɗaya wayansu suna tuki ba su da license suna tuki akan hanya in su samu da jami'an tsaro kamar ƴan road safety sai su ba su kuɗi kawai sai su bar su su wuce ba su san dokokin hanya ba ba su san sai na hanyoyi ba da sauransu na uku kuma su ma'aikatan road safety ba su da aiki kawai sai su zauna kawai suna bincike a hanya ba wani hanya su ce ma mutane su daina gudu ko kuma sun ga mutum yana gudu kamar farko fitawansu suna cajin su kuɗi a ci taron su a take to wani zai mai da hankali akan hanya da rashin kyau hanyoyin Najeriya kuma kuta ina
to
ya kamata a ɗauki mataki akan wayannan abubuwa hatsarin sun yawa
to mun gode ƙwarai da gaske Malam Ahmed bari mu je Jibiya a jihar Katsina waye a Jibiya
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Hausa sunana Mannar mai markade daga nan anguwar dan Murki Jibiya local Jannu
to Malam Mannar
ina muku fatan alkhairi Hello
eh bismillah muna jinka
Hello
Hello muna jinka Malam Mannar to da alamar layin Malam Mannar ya samu matsala bar mu je Ibadan waye a Ibadan
sunana ma na dan PDP a nan Karashi Yaro Akinyele
to dan PDP bismillah
da gaskiya mu abinda muke gani wannan hadurruka da ke faruwa babu hanya saboda idan ka taso da Kwantagora da kuwa makera wannan wuri babu hanya kwata-kwata hanya ta lalace sannan da makera kuma da kuwa Jaba babu hanya hanya kwata-kwata ta lalace don haka lishin gwamnati ne ba a gyara hanya assalamu alaikum
Amma alaikum assalam bari mu je jihar Jigawa waye a Jigawa
Assalamu alaikum baba yakun makiri kana magana da Rabi'u Musa Zaburan si daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to Malam Rabi'u
to baba yakun makiri abubuwan da suke jawowa wannan hadarurruka gaskiyar magana akwai rashin ingantaccen direbobi kamar yadda yake faruwa za ka ga direba wani yana da lasin din ma amma tukin da yake yana yin sa ba bisa ka'ida ba na farko kenan na biyu kuma akwai rashin ingantacciyar hanya to wayannan abubuwan guda biyu suna faruwa suna dawo haɗarurruka fiye da yadda yake kamata.
To Malam Rabiu baka ganin mu kuma ƴan ƙasa wani sa'ilin akwai adadin da ya kamata mota ta ɗauka, mu kuma muna yadda a cusa mu a cikin mota ɗari fiye da kima, wannan abin ba kwa taɓawa saboda da yake mu talakawa muke yadda a yi hakan da mu, baka ganin hakan shi kuma yana iya kawo hatsari sosai?
That is very good, Babia kuma makeri. Wannan gaskiya ne. Mu ma a hakika yanzu ka bi hanyar Maiduguri za ka ga direbobin masu suke ingiza direba. Kamar hanyar Maiduguri za ka ga direbobin ma fasinjoji wai su ingiza ne in ma wai baka kai jaka ba, wato baka kai wani maleji mai haya ba, ba za su shiga motar ka ba. To wannan ma mu ma gaskiya muna kawowa kwantar boki, muna taimakawa wajen hadarurrukan wannan.
Tare
da fatan mu fasinja za mu kare kanmu.
Yau.
Na gode Baba Yakub Makeri daga Rabi Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kauga.
To bar mu je Taraba. Waye a Taraba?
Sunana Ridwanu Bala Macido.
To Malam Ridwan. Muna jinka.
Ababuwa da ya kamata a yi domin kare hatsura kan hanya. Na ɗaya a inganta hanyoyin. Na biyu road safety su rinka yin public enlightenment. Seminar workshop. Na direbobi. Na uku, direba ba zai tuka moto ba, shi ya undergo ni process kafin ya samu lashi na tuki. Sannan kuma na biyar a yi brutal na wucewar shanu, da kuma duk da akwai 'yan makaranta a yi sambal na wucewar 'yan makaranta. Daga lokacin da aka inganta hanya ka to insha Allah Allah kuma zai tsaye.
To mun gode Malam Rabiu.
Amma ba za ka ce Allah ya tsare ba ba tare da ka gyara ba.
Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mun gode Malam Rewanin, har yau dai muna jihar ta Taraba. Waye a Taraba na biyu?
Kuna magana da Dauda Mumuti Adimani.
To Malam Dauda.
To abin da yake kawo mana matsala hatsarori a Najeriya. Ingancin hanya yana da gaskiya abubuwan da yake kawo mana hatsarori a Najeriya. Da kuma rokoki masu da suke masu kawo mana hatsarori, saboda wani lokaci in kana tafiya rokoki sai su kada hanya bayan da za ka yi su bloke hanya. Kai kuma kana tsoro ba kudi kake da shi a jikinka ba. Garin Gudu sai su fika garin Gudu ka je ka kai hatsari da mota ko ka je ka buga wani. Su masu gadi suna da su masu mana wannan matsaloli.
To mun gode kwarai da gaske. Kuma da kiran Malam Dauda daga jihar Taraba ne muka kawo ƙarshen ɗaukan kiran ku. Mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Na wasanni za mu fara ne da labarin cikin gida, inda a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin FA Cup na MTN, WA All Stars za ta kara da Accra House of Oak, kuma sai Asante Kotoko kuwa za ta je neman fansaniya kan Midyama FC wacce su biyu take lashe kofin gaban Kotoko. A kwantin wasan League kuwa na mako na 24, Operation Manager Wafa Academy Mr. George Fusuhini Pepra ya ce ruwa da iska ba su hana klubin ɗin Salalasa Kotoko. Mai koyar da Black Stars wasa Maxwell Kunadu ya fito ya roki 'yan Ghana gafara game da gazawan 'yan wasansa wurin samun cancantar halartar gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan gida da za a yi a shekara ta 2018 bayan Burkina Faso ta yi waje da ita da ci 2-1 a babban yara Sports Stadium. Babban mai koyar da Black Stars wasa Kochi Kusapia ya ce yanzu da suka fice daga gasar cin kofin na Afirka na 'yan wasan gida zai mai da hankalinsa ne a kan gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a ƙasar Rasha. Ya ce maimakon saura yana waiwayen abin da ya wuce zai sa hankali ne kan tattara ƙwararrun 'yan wasa yanzu wa Ghana don shiryawa karawa da ƙasar Congo a Kumasi a ranar Juma'a makon gobe. A dai rukunin su na I ƙasar Masar ke kan gaba da maki 6, Uganda a matsayi na 2 da maki 4, sai Ghana a matsayi na 3 da maki 1 da Congo a matsayi na 4 ba ta da ko maki. A fagen da zamani kuwa Conor McGregor sai cikin baki yake ta yi cewar cikin zagaye biyu kacal zai doke Mayweather in sun hadu a fadar da za su yi a ranar Asabar. McGregor dan shekara 29 zakara a aji biyu na UFC champion yayi imani zai doke Mayweather a T-Mobile Arena Las Vegas. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Faransa da ta Ingila da ta Amurka sun yi maraba da sabuwar sanarwar da sojojin ƙasar Libya suka yi waɗanda aka fi sani da LNA a takaice na cewar za su yi binciken rahotannin kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a Benghazi. Jami'an LNA sun karɓi shaidar kame da hukumar kotun aikata manyan laifuka ta duniya ta bayar akan wani mamba na LNA din mai suna Mejo Mahmud Mustafa Busaif Alwarfalli wanda aka dakatar da shi har sai an gama bincike. Amurka ta yi kira ga LNA da ta tabbatar da ta yi cikakken bincike na gaskiya da gaskiya game da gurfanar da waɗanda aka samu da laifin kisa ba bisa ka'ida ba ga shari'a. Alƙalan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na tuhumar Alwarfalli babban jami'i kuma komandan sojin Libya da laifin harbewa game da bada izinin kashe wasu mutane kimanin 33 waɗanda wasu daga cikinsu fararen hula ne ko kuma mayakan da suka ji rauni kusan kaso 7 a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2017. Mejo Alwarfalli dan amutin tsohon janar din nan da yayi kaurin suna ne wato Khalifa Haftar wanda yayi aiki da Muammar Gaddafi. Haftar ya jagoranci dakarun sojojin Libya mai karfi wanda a kwanan nan yayi kokarin kwace Benghazi bayan kamfe na tsohon shekaru 3 akan kungiyoyin ƴan tawaye. Amurka na sa ido akan rikice-rikicen da suke afkuwa a Libya waɗanda ake zargi da aikatawa ko kuma kasa hana kashe-kashe ba bisa ka'ida ba game da azabtarwa a kowane bangare. Dole ne a yi bincike kuma a hukunta su. Amurka da ƙawayenta za su ci gaba da ƙara himma a matakin ƙasa da ƙasa domin bibiyar matakan da suka dace akan waɗanda ke da hannu akan cin zarafin haƙƙin ƴan adam da kuma dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Duk da irin dangantakar da suke da ita kuwa, yana cikin ra'ayin Libya da ta dogara kan haɗin kan dakarun da ke da nauyin tsaron ƙasar da kuma aiki a cikin tsarin dokokin Libya da kuma mutum ta dokokin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Faransa da ta Ingila game da ta Amurka sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Mun tabbatar da muhimmancin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya take takawa wajen jagorancin tattaunawa akan siyasar Libya. Sannan mun yi murna da sabon wakilin babban sakatare janar Ghassam Salim da kuma fatan goyon bayan yunkurinsa akan saisaitawa da warware matsalolin siyasar Libya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga editorial VOA Washington DC 2237 USA. Za kuma a iya ganin wannan da kuma waɗansu editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaida Nazira Ahmad Hausawa, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a kan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu ɗinke ɓarakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba'amurki ba. Trump ya ƙara da cewa abinda zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama, ƴan ƙasa ɗaya da kuma irin ƙaunar da ke zukatanmu. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya maida martani mai zafi yau Laraba akan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙasar ta karɓi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin Amurka kuma tana taimakawa ƴan bindiga kitsa hare-haren ta'addanci akan dakaran Amurka da ke Afghanistan. Rundunar sojan ruwa Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwanta ta 7 bayan wasu haɗurra da dama da suka faru ciki har da wanda ya faru shekaran jiya Litinin.
To madalla ga sheki Mariya, duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran ma'aikata na sashen Hausa na muryar Amurka da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Sa'ida Hamdun da kuma injiniyanmu na wannan dare Malam Suleiman, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa. Amin, sun ma amin.